Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so kuma ko ina ake ta adireshin mu na voahausa.com. Masurarro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tsada Sodangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sallama shugaban hukumar leƙen asiri daga mukaminsa, yanzu haka ƴan jam'iyyar adawa sun fara matsawa gwamnati su dauki matakin gurfanar da shi a gaban kuliya. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin waya mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira mu ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-6-5-5. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa rashin jituwar Amurka da Turkiya, inda ya sanar da wani ƙarin harajin shigo da langa-langa da ƙarafa. Trump ya buga a shafinsa na Twitter yau da safe cewa, yanzu na bada izinin ninka haraji akan kayan ƙarafa da langa-langa da ake shigowa da su daga Turkiya. Wannan sanarwar ta Trump ta fito ne kwana biyu bayan ziyarar da waɗansu jakadun ƙasar Turkiya suka kawo Amurka a wani yunkuri na rage rashin jituwar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Masu fashin baki sun yi gargaɗi cewa wannan rashin jituwar tsakanin Amurka da Turkiya za ta iya zama barazanar fuskantar matsalar tattalin arziki a Turkiya. A ranar Litinin darajar kuɗin Turkiya na lira ya faɗi warwas yadda ba a taɓa gani ba cikin shekaru 10 bayan wasu rahotanni sun nuna cewa gwamnatin Trump tana tunanin kawo ƙarshen damar Turkiya na shiga kasuwannin Amurka ba tare da biyan haraji ba. Wannan sako na Twitter na Trump na yau Juma'a ya kawo ƙarin faɗuwar kuɗin na Turkiya. Mahukuntan ƙasar Kenya sun kori dubban mazauna dajin Masai Mau da aka kare, waɗanda mahukuntan suka ce mazaunan suna lalata wajen wanda shine ke samar da koguna da yawa da ke ciyar da tekuna a faɗin gabashin Afirka. Mazauna garin Kalenji sun ce masu arzikin filaye ne suka cuce su suka saida musu filayen bogi. Mahukuntan basu tuhumi waɗanda suka koran ba kuma basu yi ƙoƙarin biyan su diya ba. Ba wannan ne karan farko da aka kori mazauna wurin ba. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce ƴan share wuri zauna sun dade da mamaye dajin ba bisa ka'ida ba, yayin da suke zama barazana ga yanayin ƙasar da ƙasashen yankin Afirka baki daya dake dogaro da shi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin wani sabon takunkumi da ƙasar Amurka take neman ƙaƙabawa Rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami. Rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ka'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin na inganta dangantakar ƙasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana wannan hukunci a ranar Laraba a maida martani akan gubar da aka saka wa ɗan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal mai shekara 66 da ɗiyarsa Yulia mai shekara 33 a garin Salisbury na Birtaniya. Yayin da dukansu suka tsira da ransu daga harin, ƙasar Amurka ta goyi bayan Birtaniya wajen yanke hukuncin cewa Rasha ce ke da alhakin harin, bayan da masu bincike suka kammala bincikensu da cewa masu kai harin sun yi amfani ne da wani sinadari na Novichok da aka yi amfani da shi a zamanin mulkin Soviet. An ba da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar Zimbabwe Tende Biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka tada hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata. Dai ake ta kaddama har yanzu a kai. An ta sake yar Biti zuwa Zimbabwe bayan da hukumomi a makwabciyar Zambia suka ki amincewa su bashi mafaka. Kotun ta umarci Biti ya miƙa takardar passport ɗinsa, aka kuma haramta mashi halartar duk wani gangamin siyasa.
It's a pity that most of Africa we don't respect the rule of law in the national standards.
Abin takaici ne ganin yadda ba a kiyaye doka da oda irin minzanin kasa da kasa a galibin kasashen Afirka. Sai dai mun sha za mu sake fitowa wata rana. Nayi farin cikin dawowa gida kuma gobe za mu tada batun kundin tsarin mulki da ya shafi abin da ya faru da ni da kuma dalilin da yasa nake nan da kuma inda ya kamata in kasance. BT na ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar Movement for Democratic Change da ƴan sandan kasar Zimbabwe ke nema bisa zargin tura jama'a su tada hankali bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata da MDC take zargin cewa an tafka maguɗi da nufin ba shugaba Emmerson Mnangagwa Galaba. Jami'iyyar MDC na kalubalantar sakamakon zaben da ta ce dan takararta Nelson Chamisa ya lashe da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sallami shugaban hukumar leken asiri daga makamansa, yanzu haka in jam'iyyar adawa sun fara matsawa gwamnatin lamba da dauki matakin gurfanar da shi a gaban kulliya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya hado mana.
Kamar yadda Malam Bala Bello Tanka daya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Gombe ke bayyana mu a fili da nayi da shi. Bayanan bayan na nuna cewa gwamnatin ba ta gurfanar da mutanenta idan ta kama su da laifi.
Misali irin kariya da yake ba waɗanda yake da alaka da su, ya hana wasu hukumomin gwamnati kuma yin aikin su kamar EFCC. Akwai lokacin da kowa ya sani a ƙasar nan sun je saboda su yi kokarin tattaro wani su zo su yi bincike a kansa, amma ya ba shi kariya. Kuma na mun san wannan ya wanda aka gani kenan guda ɗaya, ba kuma shine na farko ko kuma shine na ƙarshe ba. Sannan kuma ga irin abubuwan da yake yi, babu respect hukuncin da hukotuna suka bara a ƙasar nan. In ƙasa ta zama ba doka ba order, to wannan ƙasar kusan babu ita. In har inda alkali zai bada hukunci ya ce ai kaza, wani ya nuna shi ya fi karfin alkalin, ya fi karfin hukunci ya hana, misali mutanen da aka babbada belinsu a kotuna daban-daban, wanda shi wannan mutumi sai ya ci gaba da rike su ya aki bada belinsu bayan kotuna sun amince a bada beli a kansu. Kuma an bada hukuncen nan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. Kuma ba ma wa iya waɗannan mutane da ake gani waɗanda aka sani kamar su Sambo da Suki, su Zazzaki da sauransu ba. Mun tabbatar akwai mutane da yawa wanda suke ƙarƙashin hukumarsa wanda kotuna sun bada umarnin a bada su a beli amma aka hana su.
Amma wa'annan abubuwa a yanzu ana ganin kamar jami'an EFCC da ƴan sanda sun fara gudanar da bincike akan waɗannan zarge-zargen da ake yi. Amma har yanzu ƴan jam'iyyar ku suna cewa idan ba su ga an gurfanar da wannan mutanen a gaban kuliya ba, kamar ba da gaske gwamnati take ba cewa za ta musu hukunci. Me ye dalilin da ya sanya ku sai an je kotu ne za ku iya tabbatar da cewa da gaske ake?
To ai irin waɗannan rufa-rufa da ake ta yi kasan ba yau aka fara su ba, kuma dole jam'iyyar mu ta yi kuka da haka. Tunda kowane ƙaramin laifi in ɗan jam'iyyar PDP ne ya yi shi za a bi ƙadu har sai an je kotu. Amma in ka duba koda abin da ya faru na maganan sakataren gwamnati, ina ga har yanzu abin ana ta lullube shi, ana ta lullube shi. To muna fata wannan karon ba zai kasance a lullube ba.
Alhaji Bala Bello Tanka kenan dan jam'iyyar PDP a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Amma a waje daya, Ambassa Munir Muhammad Lawan, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari, yana ganin cewa matakin koran Malam Lawan da gwamnatin ma ta yi wani ƙoƙarin ne, kuma maganar bincike ai sai dai a fa'idu a ga da za ta kaya.
Wannan din ya riga ya faru, amma kuma su din ma abubuwan nasu binciken ba ya riga ya ƙare ne ba. Don ko daga jiya zuwa yau za a ga har yanzu dai ana binciken shi Mr. Oke din, kuma ba zai zama ne shi ne ƙarshen magana ba. Duk da zaka lokacin da za ta yi shi wajen kotu idan bincike ya nuna cewa kuma za ta yi shi wajen kotu. Bincike abu ne mai wuya. Ana so ne kowanne ne aka kama shi lage zaman lallafin shi ya tabbata kafin a yi masa wani abu. Saboda kaga mutum kama ya ce na da laifi ba sai an tabbatar da laifin shi, inda doka take ta nuna kenan.
amma kamar irin su malam lawan dauran nan dama kai ka ce ana ta kuka da shi dangane da wannan zarge-zargen da ake masa amma kuma gwamnati ba ta dauki wani mataki akai ba sai a wannan lokaci ba ha ganin jinkirin ma da ta yi wurin daukar mataki na ladabtar da shi ko hana abubuwan da yake yi na cikin abubuwan da yake saya din su suke gani ba lalle ne gwamnatin Buhari ta kai shi gaban kotu ba ko da akwai tabbatattun bayanai akan shi kuwa
amma tun da yake abin nan yana ciki yana nan yana hannun su kuma ba suke shafe ba sai sai a ga karshen abin nan amma matan idan abubuwan suka tabbata yayi wadannan abubuwa ne gwamnati ba za ta kyale shi ba
ambassador Munir Zawal kenan shugaban hadaddiyar kungiyar goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari a ganawa ta da shi a Abuja yanzu ɗan Najeriya sun sa ido su ga irin martani ko matakin da gwamnati za ta dauka domin jaddada karfin imanin ƴan ƙasa cewa da gaske ake yi maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gurfanar da duwa'en da ake bincike a gaban kuliya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
to madalla a gaisheka to ni an jima kadan zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada ku manta a yau dai babu wani takamaiman abu da muke magana akai saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da kuke so ko suke cikin zakatanku lambar mai ita ce alamar tarawa 1-202 2-5-5-5 amma kafin nan a shakata da wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun sami kiran mu na farko daga Bauchi wane ne akan layi
Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
to malam Ayuba muna sauraron ka
to ra'ayina na yau ina kira ne ma babban bankin tarayyar Najeriya CBN da taimaki kananan ƴan kasuwa da Allah ta buga musu kara ta buga mana kananan kuɗi abin da ya shafi naira 10 da naira 5 da naira 20 da naira 50 da naira 100 a lalle buga wannan kananan kuɗi zai ba mu dama ƴan kasuwa mu haɗa kasuwancin mu saboda rashin kananan kuɗi din nan yana ba mu matsala musamman kananan ƴan kasuwa da Allah babban bankin Najeriya ta taimake mu ka mana kananan kuɗi saboda mu samu kasuwancin mu nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba mun gode da wannan ra'ayin ka haidan su dai muna Bauchin kwane ne akan layi daga Bauchi
assalamu alaikum sashin hausan murya Amurka mai magana Sama'ila Essawa kafin madaki karamar hukumar Gande jihar Bauchi
to mallam Sama'ila muna sauraron ka
to alhamdulillah a yau dai ina kira ga ƴan uwana ne ƴan jihar Bauchi ƴan Bauchi ko kudi daga za a yi zaben sanatan sabbirgi marigayi sanata alwaki ne a gobe ina hankalin su ina musu gargaɗi ta mai karatun kano su a shugabanni da za mu zaɓa na gobe domin dalili shi ne akwai tsohon gol ne shuɗe yana neman wannan kujera shugaba Muhammadu Buhari ya sani wannan tsohon gwamna akwai shekaran da yake cewa kar ku zaɓi mugu kar ku zaɓi wanda bai ɗaure ku shekara 100 to ina kira ga ƴan uwana ƴan karamar hukumar Bauchi
to mallam Sama'ila mun gode da fatan gobe idan Allah ya kai mu za ku je ku kare ƙuri'a kuma ku zaɓi wanda ya cancanta to daga Bauchi za mu leƙa zuwa Kaduna wane ne aka layi da Kaduna
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
hello
yawa muna sauraron ka ya sunan malamin
kana magana da Ibrahim Sandan Gamdu daga Kaduna
to mallam Ibrahim muna sauraron ka menene ra'ayin ka a yau
ra'ayina akan ina kan shugabannin da kace za a zaba na gobe
wato a Bauchi kenan
kace
a Bauchi kenan
eh a Bauchi
to muna sauraron ka
a jihar Bauchi senator da matsabar senator nan da zabe gobe muna so mai dan takara mu na APC Allah ya bashi nasara da goyon bayan jama'a gabaki daya
to mun mallam Ibrahim to mun gode da wannan ra'ayi naka to kada amanta dai layukan mu a bude suke za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku dai kire babu wani maudu'i da muke tattauna a yau layin mu a bude yake lambar mu kuma ita ce alamar tarawa 1 202 205 555 lambar mu ita ce 202 205 555 to mun samu wani kira daga ina kuma wane ne ke kira
Musa Abubakar ne daga Kano.
Musa Abubakar daga Kano to muna sauraron ka menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne.
Malam Musa kana tare da mu?
Ina tare da Bauchi. Ubangiji Allah ka ba ɗan jami'ar mu na APC na fara. Hello?
Yau muna jin ka. Muna tare da kai.
Yau Allah ba ɗan jami'ar mu na APC na ja gabaɗayansu ma Allah ba shi nasara
to malam Musa Bakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu ji Naija wane ne akan layi daga jihar Naija wane ne daga Naija muna sauraron ka Musa daga Jos kace
daga Niger State
daga Niger to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
ra'ayi na cewa ni masu fita daga jami'an APC to su sani cewa koda sun shiga baba Buhari koda gawar shi ya kaje in Allah ya dace ya ci zabe a 2019
to mun
ra'ayi na
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Katsina wane ne akan layi daga Katsina
kana magana da Murtala Dodo
to malam Murtala Dodo muna sauraron ka menene ra'ayinka
to ra'ayi na shine zaben da za a yi gobe daura ubangiji Allah ya sa a yi shi lafiya ta ci lafiya Allah ka ba jam'iyyar mu ta APC sa'a in Allah da muke da nasara
to malam Murtala mun gode kwarai da gaske bari mu koma a Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
ka da mafi
yawa barka da wake magana kenan
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala ga fili gare ka menene ra'ayinka a yau
to madalla social fili zan fara murna ne ga shi shugaban masu buga waya na Najeriya gaba daya Aladu Musa ga mu samu wannan matsayi Allah ya tashi riko. To ra'ayina shine cewa kaga su mutane da suke ta maganar shi wannan tsohon shugaba na DSS din na ai kaza ai kaza, to ai dole ne sai an yi bincike tunda an saukar da shi mun tabbatar za a yi bincike. Yan adawa sun ce mu muna fama zargin kila suna da ma hannu wajen jin ra'ayin shi wannan abu dan da ya bata wannan gwamnati kimarta. Kuma ai mun gani a nan Amurka lokacin da shi wannan shugaban FBI din nan ai Donald Trump ya sauke shi kuma ana bincike a hankali, ba ko da ka mutum za a je a daure shi ba, sai an yi bincike an gani. Kuma to su ɗauki irin koyi da aka abin da ya faru a Amurka da nan Najeriya a je a hankali a yi binciken yana da laifi, na san dole da doka za ta halinta, fatan kuma za ku tashi lafiya.
To Malam Musa, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Alhaji Sani Kwamar daga Anguwar Ahosile ja.
To Alhaji Sani, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To muna ma Nigeria fatan alheri.
To dan ka share rediyon ka, ran fujin ka.
Da ku kuma ma'aikata muna muku fatan alheri. Saboda haka muna fata don Allah don Annabi al'umman Nigeria su yi hankali. Su kuma al'umma ma na Nigeria ma arewa. Are wannan sai hankali saboda duk abin da muke fata a ciki muga cin gaba wannan da tsaye na cin gaba
da kace
a hankali fi sabilillahi, amma waɗannan muyagun murmuka tafi tare da su ba shi suke so ba.
Alai sani kace ai hankali, ai hankali da me
wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ai mihin kan arewa haba kan arewa
malas. Alai sani kace su yi hankali da me
su dubi ai mihin abin da muke ciki a arewa. Muna fada wasu ainihin makotanmu guda biyu kashe-kashen nan da ana yi da rashin cin mutuncin da ana yi arewa don Allah da Annabi su waye suke yi.
To Malam Alhassan, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Maiduguri. Wani ne akan layi daga Maiduguri?
Abba ne daga Maiduguri ne.
To Malam Abba, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina wala kan kane sarki shi ne. Da Allah da Annabi, da Allah da Annabi, muna roƙon shi da Allah. Su ba wannan sohon nan da goyon bayan su mana aiki da Allah. Duk gobe nan yana cewa wahala sun yi takara 16 ba abin da sun yi mana, amma gashi nan muna taro ko Allah ya kama da wanda zai da kuma abin nan, kuma gashi nan Musa Musa Allah ya kama na, amma har yanzu sun ci su barke su gaba. Ina fani wannan abu ai digin wannan yi wannan ya ce wa fata wannan ya fito, na me haka ne da Allah shine kokan da Allah ga wannan sun ce da Allah su barke su wannan yayi mana ki da Allah.
To madalla, mun gode abin da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Taraba. Wani ne aka layi daga Taraba?
Usman ne daga Taraba.
Ka ce Usman ne daga Taraba?
Suleiman.
Suleiman. To Malam Suleiman, muna sauraron ka.
Wato ni abin da nake roƙon bayanin da zan yi saboda Janar Muhammadu Buhari a dangane da kama wannan shugaban saukar da shi din nan.
Wato shugaban hukumar leƙen asiri kenan, Lawal Daura?
Don Allah ya taimaka mana daga sojojinmu da suke hanyoyin kirge da suke tun da cikin haiti zai mana maganin wannan.
To Malam Suleiman, mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari mu koma Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi?
Dayyabu Suleiman daga Zalau. Dayyabu Suleiman Gidado daga Zalau.
Dayyabu Suleiman, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine akan zaben da za a yi na cika gurbi na jihar Bauchi. Gaskiya ina kira ga jama'a dan Allah kai zuciya nesa saboda a yi zaben nan a gama lafiya. Kuma ina ƙara sanar da mutane cewa irin raɗe-raɗe da ake cewa gwamnan Bauchi na da akan cewa ya janye yana nan daren akan takararsa.
To Malam Suleiman, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka kira ka bayyana. To kuma da kiran daga wai kuma ka ƙarshen daga wai ma a yau, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku dama mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode da wannan kira da kuka yi.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kamar da alƙawarin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara saka wasu jere-jeren takunkumin da ke da alaƙa da lamarin nukiliya akan gwamnatin ƙasar Iran waɗanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnatin ƙasar Amurka ta janye kanta daga cikin wannan jere-jeren a watan Mayu da gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta ɗibar kanta kan batun takunkumin sun fara aiki a ranar 7 ga watan Agusta da ya hada da haramtawa ƙasar Iran sayan kuɗaɗen Amurka sayar da motoci da ta ƙerawa a Amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin ƙasar Iran wato riyal dukkan takunkumin da ke da alaƙa da nukiliya da ƙasar Amurka ta kakkaba har ma waɗanda suka shafe harkokin makamashin ƙasar Iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar Iran za a sake kakkaba su a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa na shekarar 2018 a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta kudure aniyar sake kakkaba dukkanin takunkumin kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar Iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka ki kiyaye daina hulɗa da ƙasar Iran za su fuskanci bala'i Shugaban Donald Trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da ƙasa da dama na ficewa daga kasuwannin Iran kuma ya ƙara da cewa ƙasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar Iran ya ce muna kira ga duk ƙasashen duniya su dauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnatin ƙasar Iran saƙo ya ƙara da cewa suna da zaɓi ko su tsaya da barazanar da suke wa al'ummar duniya da ƙalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummuni hanyar da za ta sa a maida ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki Jami'an ƙasar Amurka sun ce kudaden shigar da Iran take samu saboda sassaucin takunkumin ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar Syria zuwa Yemen da Gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar Iran. A cikin wani jawabin sa shugaban Trump ya jaddada cewa yayin da Amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin ƙasar Iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulla yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya hada da ayyukan ƙera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaban Trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar Iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar Iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnatin ƙasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar ƙasar Iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare cikin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya Shani Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to a gaishe ka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu har ugun muke cewa karfe 5 saura minti 3 yanzu kuma ga Safinatu Salisu zo dangi ta damar labari amma wannan karan a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa rashin jituwar Amurka da Turkiyya inda ya sanar da wani ƙarin harajin shigo da langa-langa da ƙarafa. Trump ya buga a shafinsa na Twitter yau da safe cewa yanzu na bada izinin ninka haraji akan kayan ƙarafa da langa-langa da ake shigowa da su daga Turkiyya. Wannan sanarwar ta Trump ta fito ne kwana biyu bayan ziyarar da waɗansu jakadun ƙasar Turkiyya suka kawo Amurka a wani yunkuri na rage rashin jituwar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Masu fashin baki sun yi gargaɗi cewa wannan rashin jituwar tsakanin Amurka da Turkiyya za ta iya zama barazanar fuskantar matsalar tattalin arziki a Turkiyya. Mahukuntan ƙasar Kenya sun kori dubban mazauna dajin Masai Mau da aka kare waɗanda mahukuntan suka ce mazaunan suna lalata wajen wanda shine ke samar da koguna da yawa da ke ciyar da tekuna a faɗin gabashin Afirka. Mazauna garin Kalenji sun ce masu arzikin filaye ne suka cuce su suka saida musu filayen bogi. Mahukuntan ba su tuhumi waɗanda suka koran ba kuma ba su yi ƙoƙarin biyan su diyya ba. Ba wannan ne karan farko da aka kori mazauna wurin ba. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce ƴan shawuri zauna sun dade da mamaye dajin ba bisa ka'ida ba yayin da suke zama barazana ga yanayin kasar da kasashen yankin Afirka baki daya da ke dogaro da shi ganin wani sabon takunkumi da kasar Amurka
to madalla a gaye sheki to masu raro sai a mana afuwa mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba sai a biyo mu a shirin mu na gobe domin jin wani sabon shirin daidai wannan lokacin to don nan kuma ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
sai ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Levestration wadda ta bada umarni da mai injiniyan mu na yau Mr. Cedric ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum